To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a wannan lasaliya ta Alhamis kan mitoci 22-25 a jamhuriyar Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa da ke Yamai a kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyon amfani da Faraya da Sarauniya da Numa da Dalo da kuma Niya birnin Kwanni yanda masu computer ko shi za su iya samu mu a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wani Aliyu Mustafa Sokoto ta da Maryam Dauda ke tarbin ku ga shirin wannan lokaci. Bari Maryam ta fara mana da kanin labarai.
To jama'an majalisar dokokin Amurka sun ce shugaban hukumar binciken sirri ta FBI James Comey da aka kura ya nemi ƙarin kuɗaɗe da kayan aiki don ci gaba da binciken da ake yi game da katsalandan Rasha. A wani lamari na daban kuma wani mai magana da yawun shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ganawar da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya yi da shugaban Amurka Donald Trump ta yi tasiri sosai. Ofishin sabon shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya faɗa yau Alhamis cewa shugaban na shirin tura wata tawagar wakilansa China don tattaunawa akan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa.
To gaishe ki Maryam. To bayan labaran duniya za ku ji martanin wasu iyayen ƴan matan Chibu da ake cewa wai su ƴan matan da aka sace ba sa son araba su da ƴan Boko Haram.
Ko sun kai 18 dokar Najeriya bata bari mutum ya zauna tare da ƴan ta'ada ba. Ko kai shekara 40 ne ko ni din nan in naje ina zauna da ƴan ta'ada ya kamata Najeriya in sun samu hanya su je su kama ni a dole a zo a duba ko kwalwa na lafiya nake.
To bayan wannan kuma
ga dukkan alamu shugaba Muhammadu Buhari ya tafi kasar Ingila domin duba lafiyarsa amma kuma ya bar baya da kura.
To sannan daga birnin Kwannin jamhuriyar Niger muna da rahoton da ke cewa
al'ummar jamhuriyar Niger ce yanzu haka ta dukufa wajen yi wa shugaban kasar tarayyar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari addu'o'i.
Wanga abu da yake yi na Maiduguri shi kanshi inda kai mutunan kirki ne muskasan Buhari yana yi ya kaggalgale.
To ku bayan wannan rahotanni muna da ra'ayoyinku muna kuma da shirin sai bango ya tsage amma duka sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an majalisar dokokin Amurka sun ce shugaban hukumar binciken sirri ta FBI James Comey da aka kura ya nemi ƙarin kuɗaɗe da kayan aiki don ci gaba da binciken da ake yi game da katsalandan da ake zargin Rasha ta yi a lokacin zaben shugaban ƙasa a shekarar da ta gabata da kuma yiwuwar ko akwai wata alaka tsakanin Rasha da 'yan kwamitin yaƙin neman zaben shugaba Donald Trump. Jami'an sun ce Comey ya gabatar da bukatar ne ga mataimakin shugaban ma'aikatar shari'ar kasar Rod Rosenstein wanda tare da shi kansa shugaban ma'aikatar shari'ar Jeff Sessions suka bayyana hujjojin da suka sa gwamnatin Trump ta kori Comey. Sai dai ma'aikatar shari'ar ta musanta cewa an gabatar mata da wannan bukatar. Ba a dai san ko dalilin wannan bukatar ne ya sa shugaba Trump yanke shawarar korar Comey ba. Masu kallamiri akan korar da aka yi wa shugaban hukumar ta FBI sun ce akwai ayar tambaya akan binciken da hukumar ke yi. Korar Comey dai da aka yi ta janyo kiraye-kiraye musamman ma daga 'yan majalisa 'yan jam'iyyar Democrat akan buƙatar samun wani lauya mai zaman kansa kuma na musamman don ya binciki yiwuwar katsalandan Rasha. Amma kakakin majalisa Paul Ryan da wasu shugabannin jam'iyyar Republican sun yi watsi da wannan kira.
To har yanzu kuma wani mai magana da yawan shugaban Rasha ɗin Vladimir Putin ya ce ganawar da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya yi da shugaban Amurka Donald Trump ta yi tasiri da amfani sosai. Dmitry Peskov ya faɗa manema labarai cewa Rasha tana da ƙwarin gwiwa to amma kuma ta da yin taka tsantsan akan yiwuwar ƙarfafa dangantaka mai ƙarfi tsakaninta da Amurka ko da yake dai har yanzu akwai sauran aiki a gaba. Wannan kalaman suna zuwa ne kwana ɗaya bayan ganawar da aka yi a fadar White House ɗin tsakanin shi Trump da Lavrov inda su biyun suka tattauna batutuwa da dama tuma ba batutun da suka shafi Siriya ba.
Ofishin sabon shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya faɗa a yau Alhamis cewa shugaban na shirin tura wata tawagar wakilansa China don tattaunawa akan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da kuma damuwar China akan makami mai linzami na kariya da Amurka ta girke a Koriya ta Kudu. Shugabannin sun yi magana ta wayar tarho kwana ɗaya kafin a rantsar da shugaba Moon don maye gurbin tsohuwar shugaba Park Geun-hye da aka tsige daga mukaminta. Wani mai magana da yawun shugaba Moon ya ce shugabannin sun amince akan buƙatar kawas da duk wasu makaman nukiliya a yankin Koriyoyin biyu kuma Mr. Moon ya gamsu da damuwar China akan makaman kariya na THAAD da Amurka ta girki. China dai na ganin wannan makamin na THAAD a matsayin barazana wanda kuma zai iya bata zaman lafiyar yankin, kuma tuni ta mayar da martani ta hanyar takaita shiga da kayayyaki daga Korea ta Kudu da kuma shigar masu yawon bude ido.
To muna ba ku labaran nan ne daga sashen Hausa na Amurka a Washington. Wani jirgin ruwa na dogarawan ƙasar Libya ya ceto ‘yan gudun hijira Spida 350 a teku jiya Laraba bayan wata mummunar zoma gama da ta kusanta auku tsakanin shi jirgin da kuma wani kwale-kwalen kai ɗauki na ƙasar Jamus. Allah sa dai an dace ba a sami labarin wata asarar rayuka ba, amma kuma sannan an ceto dukkan ‘yan gudun hijirar da ke cikin jirgin daga gabar tekun birnin Sabarata a maida su Tripoli lami lafiya. Wani mai magana da yawan rundunar sojan ruwan ƙasar Libya din ya ce an kwasa ‘yan gudun hijirar ne a cikin wani jirgin ruwa na katako. To, ɓarnar ta kusa ta auku ne lokacin da shi jirgin ruwan Libya ya tankaro shi kuma jirgi na kai ɗauki na ƙasar Jamus shi ma ya danno, har sauran ƙilis jiragen biyu su zo su ci karo da juna. Ba dai sani ba ko su hukumomin Libya za su ɗauki wani mataki na shari'a kan jirgin na mutanen Jamus.
Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce zai yi matsin lamba sosai akan shugaba Donald Trump akan ƙudurin Amurka na ba da makamai ga mayakan kurdawa da ke Siriya idan suka haɗu a nan birnin Washington sati mai zuwa. Bai kamata a ce yakin da ake yi da ƙungiyar ‘yan Daesh wato ISIS kenan a yi shi da ƙungiyar ‘yan ta’adda ba, a cewar Erdogan juya Laraba. Ya ƙara da cewa wannan matakin na iya jefa Siriya da yankin cikin tashin hankali. Ana ɗaukar ƙungiyar mayakan kurdawa ta YPG a matsayin ƙungiya mafi ƙarfi da ke yaƙi da ‘yan ISIS a Siriya. Amma ƙasar Turkiyya na kallon wannan ƙungiyar a matsayin mai alaƙa da ƙungiyar ‘yan tawayen kurdawa ta PKK wacce ke yaƙi da gwamnatin Turkiyya. Dama dai Turkiyya da Amurka sun ɗauki wannan ƙungiyar ta PKK a matsayin ƙungiyar ‘yan ta’adda.
To, jama'a kun ji labaran duniya daga sashen Hausa na Amurka ne a Washington DC. To, sai rahotanninmu, kuma za mu faro ne daga Abuja, Najeriya, akan rahotannin da ke cewa wasu daga cikin ‘yan matan da aka ceto na Chibok ko ake ƙoƙarin a ceto su ba sa son su bar ‘yan Boko Haram.
Rahotanni na nuna wasu daga sauran matan Chibok 113 da ke hannun ‘yan ta’adda ba sa son dawowa hannun iyayensu. Wannan dai bai rasa nasaba da yiwuwar sabawa da kuma cusa musu aƙidar Boko Haram. Ɗaya ma daga matan da aka sace aka same ta da mijinta da ya ce shi ma sace shi aka yi shiga Boko Haram, ta ce tana son a bar mata mijin nata. Iyayen yaran na da ra'ayin ko da ƙarfin tuwo a dawo da yaran. Tambido Zaya shi ne shugaban al'ummar Chibok na Abuja.
In mun saurare su, ai mun zama mahaukaci, muna da hankalinmu. Yanzu Boko Haram ɗin da suka zaɓa a kan cewa za su zama Boko Haram, mun yarda ne in sun ce mun yarda mu zauna da su, ba za mu yarda mu bar su ba, sai dai mu kawo su ko a karfi. Gwamnati ta karɓe su da karfi ta kawo su. In an zo an zauna da su, an yi musu magani na warkar da su tsawon lokacin da ya kamata, a lokacin suka ce su fa za su koma wurin Boko Haram nasu. Yanzu ba za a ce an kama su kuma ba, amma sun yi jonin Boko Haram a hankalinsu.
Akwai masu tunanin cewa watakila wasansu sun kai shekara 18 a dukan Najeriya, kuma mutum yana iya zaɓar abin da yake son yi.
Ko sun kai 18, dokar Najeriya ba ta bari mutum ya zauna tare da ‘yan ta’ada ba. Ko kai shekara 40 ne ko ni ɗin nan, in na je ina zauna da ‘yan ta’ada, ya kamata Najeriya in sun samu hanyar su je su kama ni a dole, a zo a duba ko kwakwalwa na lafiya nike.
Mai sharhi kan lamuran yau da kullum da ke bin lamarin matan tun sace su a 2014, Nasiru Gambo Malumfashi ya duba batun sabon matan da ‘yan ta’ada.
Musamman waɗannan matan na ƙarshe wa'anda aka samu aka dawo da su, ai ka san ba cikin wahala suke. Idan ka hidda waɗannan matan ka ce ka raba su da Boko Haram, to ai ba Boko Haram. Mafi yawancin waɗannan yara in kalle su sun fito ne daga guri marasa galihu.
Kana nufin kamar suna yi wa yaran gata kenan?
Eh, kwarai da gaske. Ai, da ka ga misali, to kalli waɗannan guda 182 da aka saki, da ka gan su ka san ba cikin wahala suke ba. Inda wahala suke, da an kalle su an san wahala suke. Inda a ce suna wahala abinci ko ruwa, abinda za su sha ko abinda za su sa, ai, da yawansu waɗanda suke cewa ba za su dawo ba, ba za su karɓi wannan maganganu ba. Kar ka manta, waɗannan mutane sun zauna da ‘yan Boko Haram nan kusan da shekara 3 da wani abu. Dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa shi.
Ya, to, batun waɗanda ake cewa kuma ma sun sun aure ko yan boko haram sun tilasta su sun aure su
yan mata ne yara kuma waɗancan mutanen ba a sani ma irin waɗannan mutane ne ba a wannan duk waɗanda kaga wannan guda 80 da su biyu da suka dawo ai ba wanda ta zo da ko da guda daya ba kamar wacce guda 21 sune ɗaya daga cikin ta zo da daya amma ba mu sani ba yanzu tunda an kai su asibiti inda za a bincike lahiyoyin su nan ne zamu iya tabbatar da cewa ko suna da ciki ko kuma suna da wata cututtuka ko wani abu amma a yanzu ba mu iya ganewa ba
ko ma dai me za a ce an ga hoton wasu mata da ke tare da boko haram waɗanda suka hada kai da yanka wata mata yankan rago Hausawa kan ce zama da madaukin kanwa Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaishe ka Nasiru yanzu kuma sai batun takaddamar irin takardar da shugaba Muhammadu Buhari ya rubuta kafin ya tafi Ingila wadda Umar ya ce ta bar kura a baya
ga dukan alamu shugaba Muhammadu Buhari ya tafi kasar Ingila domin duba lafiyarsa amma kuma ya bar baya da kura ganin cewar tun bayan da ya tafi nan ranar Lahadi kuma ya rubuta wasiƙa zuwa ga majalisar ƙasa cewa zai yi tafiya bisa ga tanade-tanade da ke kundin tsarin mulkin Najeriya musamman sashi na 145 wasu 'yan ƙasa na yi ta cece-kuce cewar shugaban ya yi wani rubutu na turancin da bai nuna cewar mataimakinsa Farfesa Usman Banjo zai yi riko na mukamin shugaban kasa da cikakken ikon shugaban kasa ba domin bai zayyana cewar zai yi riko na wannan mukamin ba a cikin wannan wasikar da ya rubuta wa majalisa to sai dai a daidai lokacin da ake ta wannan cece-kuce da takaddama a cikin 'yan kasa dangane da muhimmanci ko rashin muhimmancin bayanan da ke cikin wasikar ministan watsa labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya bayyana malema labaru cewar babu dalilin da za a yi wannan cece-kuce Hasali ma yana ganin cewar kawar da hankalin jama'a ne kawai ake neman yi da yin tashin-tashina ko yin hayaniya domin kada gwamnati ta ci gaba da walwala na gudanar da aikin ta.
I think they needed controversy and just such a distraction. The operative sentence is in compliance with section 1451. Any other words used
Ministan watsa labarai na Najeriya kenan Lai Muhammad yana bayyana cewar babu dalilin da za a ci wannan cece-kuce domin sashe na 145 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi fassara kai tsaye kuma bai kamata a ce wani bayani da ya biyo bayan wannan sashen zai wani tasiri ba fiye da shi kudirin dokar da ke cikin kundin tsarin mulki. To akan haka na tuntubi wani ƙwararren lawyer kuma mai sharhi akan al'amuran da suka shafi kundin tsarin mulki a Najeriya wato Barista Abdulhamid Muhammad domin in ji ƙarin haske dangane da wannan takaddamar da Najeriya kuma ta samu kanta dangane da tafiyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Bisa ga kundin tsarin mulkin Najeriya, wannan wasiƙa ta kunshi ainihin kashi na 145 na tsarin mulkin Najeriya wanda ya tanaji cewa in shi shugaban ƙasa ya aika wasiƙa ga ainihin kakakin majalisar tarayya ko kuma ainihin shi shugaban majalisa ta dattijai kan zai tafi a wata tafiya haka ko kuma ainihin ko kuma bashi da uzurin cewa zai ci gaba da ainihin gudanar da aikin shi na shugaban kasa zuwa wadan wani lokaci zai iya cewa shi mataimakin shi ya tsaya a kujerar shi har lokacin da Allah ya dawo da shi to wasiƙar da ta kunshi duk wani bayanai da yake cikin wannan wasiƙa ba shi ne ba matsayin mu na lauyoyi kuma wadanda muke nazarin abubuwa na tsarin mulkin Najeriya ainihin tsarin abinda ita wannan tsarin mulki ta tanada shine abinda za a duba ba wai ainihin abinda wasiƙa ta kunsa ba ko wasu kalamai waɗanda suka fito a cikin wannan wasiƙa ba
don haka takamaime wannan sashen da shugaba Buhari ya ambata na 145 ya gama magana ko ya wani turanci a ciki ko bai ba mulki da ya koma hannun mataimakinsa har lokacin da ya dawo ya rubuta ta takarda sabanin wanda ya rubuta yanzu cewa zai je hutu ko zai je tafiya ko zai wani uzuri dai
wannan haka yake tsarin haka ya tanada
Barista Abdulhamid Muhammad kenan yana tsokaci akan wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya mika wa majalisar ƙasa cewa Usman Banjo wato mataimakinsa shine zai kasance mai riko har lokacin da ya dawo Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya
To a gaishe ka Umar to yanda wannan take faruwa a cikin Najeriya a jamhuriyar Niger kuma
Al'ummar jamhuriyar Niger ce yanzu haka ta dukufa wajen yiwa shugaban kasar tarayyar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari addu'o'i da fata alkhairi da ganin ya dawo gida lafiya bayan isarsa a birnin London domin jiyya. Kuma a cewar Alhaji Ibrahim Sule mai suna Ibrahim kayan gini, jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya dukkan su guda ɗaya ne, shi yasa ake ta yin addu'o'i a kasar ta jamhuriyar Niger domin ganin shugaban kasar ta Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari ya samu lafiya.
Muna fatan Allah Ubangiji wanga jiya da yatta ya Allah hisa shi tashi shi dawo kasar shi lafiya shi mulki jama'a shi lafiya. Anan Niger muna wannan addu'a kullun Allah ya bashi lafiya.
To ana ita wannan na ƙara nuna kyakkyawar dangantaka tsakanin Niger da Najeriya din.
Tsakanin Niger da Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ne. Niger da Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ne. Kullun muna addu'a Allah ya ba shugaban kasa lafiya. Muna fatan Allah ya maido shi lafiya.
Kuma dai sauran 'yan kasar ta jamhuriyar Niger na ci gaba da yin addu'o'in da fata alkhairi wa Muhammadu Buhari tarayyar Najeriya a wannan lokaci da ya tafi zaman jinya a kasar Birtaniya.
Kullihin musulmi Allah ya bashi lafiya. Duk shugabannin namu an ga masu hiddu alkhairi, muna musu addu'a Allah ya kara mai lafiya, Allah ya kara mai lafiya. Dan mutun ne wanga mutunan abin da ya dauko ma samkin da ya dauko ma Najeriya abu ne mai kyau, abu ne mai muhimmanci. Ubangiji Allah ya kai shi lafiya, kuma Allah ya sa ya dawo lafiya. Allah ya sa wanga yaki da yake da cin hanci da rashawa, Ubangiji Allah shi kama mishi, Allah ya kama mai. Wanga abu da yake yi na Maiduguri shi kanshi, in dai kai mutunan kirki ne, musulmi ne na kirki, kana da adalci da imani, ka san Buhari yana yi ya kaggalu gadai
musa alata. Ubangiji sarki ne a sarki, Allah ya bashi lafiya, kuma Allah ya bashi albarko na kwarai dan da jab Qur'ani. Ba wata ku wanga fa dai muka shi ya samu lafiya da hawata mu ga Allah da kasa da kullum ai taimata addu'a ko wace kasa an ka addu'a ce kasa kaza da kaza Allah ta zama lafiya.
Alasan waro to da mu yan Niger da yan Najeriya uwa mu da uban mu dau gwamnatin Buhari, gwamnatin muna, gwamnatin su Muhammadu Isu, gwamnatin Najeriya na duk dai ne, mu ma mun dauki sahu mu mai addu'a akan mi akan musulunci ya gama wuri guda uwa dai uba dai. Allah shi bashi lafiya shi dai muka fata ai ta addu'a Allah shi bashi lafiya.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Amma ku bari ina faɗa maku komai zama Najeriya da Niger daidai duka
wannan tsawai na dallayayi cikin duniya.
To a gaida Malam Haruna Sani da kokari jama'a, nan karfe 11:17 na safe muke a nan birnin Washington DC, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau cikin yadda Allah, Senator Ali Malam Wakil, shugaban kwamitin yaƙi da fatara da talauci na Majalisar Dattijan Najeriya, zai yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Alhaji Musa Bagobiri ya yi tambaya akan alƙawarin da gwamnatin Najeriya ta yi wa 'yan kasuwa na basu jari, inda ya ce bankin masana'antun da ake cewa Bank of Industry, bankin da Senator Ali Wakil ya ce shi ne yake bai wa 'yan kasuwa waɗannan kuɗaɗe babu a jihar Yobe. Akan haka, Senator Ali Wakil ya wa Alhaji Musa Bagobiri wannan alƙawari.
Babu Bank of Industries a Yobe?
Haka da ya ce.
To, ita wannan Bank of Industries ta ɗauki bankuna dillalai. Akwai wanda ake kira Microfinance Bank, akwai kuma wannan bankoki na da yau da kullum, dama ta ɗauke su a matsayinsu na dillalai. Amma tun da ka gaya mini wannan, gobe muna taro da su, zan ce na yi magana a Voice of America, Yobe sun ce babu Bank of Industry, ya za a yi. In sun same ni, zan kira ita Hajiya Jummai in gaya mata don ta sanar da ku yadda za a yi a Yobe, tun da kun ce babu wannan Bank of Industry. Zan sa ta yi hira da ita shugaban aiwatar da wannan shiri na musamman, wato ita Hajiya Maryam Uwais. Insha Allah, in kin amince zan same ta, za ku ajiye sai ku yi hira da ita.
To ma sauraro, haƙar mu bata cimma ruwa ba, Allah bai sa za mu cika wannan alƙawari a yau ba. Muna ƙoƙarin samun shugabar wannan shirin domin taimaka da ƙarin haske. amma kuma mun kasa samun ta. Saboda haka za mu ba ku hakuri, amma duk lokacin da muka same ta za mu neme ta da ta yi mana bayani. A halin yanzu kuwa mai tambaya na gaba, bismillah.
Alhaji Abdulhamid.
To.
Maganan taimakon nan da ake bayarwa na kungiyoyi-kungiyoyi. Ne za a bodiyo, ne za a bi gida-gida a bi, amma wannan nan su senatoci ba za su matsa su bi gida-gida suna ba mutane, ba sai dai su je wannan ƙauyen sojoji su dake su su je can a yi musu duka su je.
Ana bin gida-gida, me kake nufi da ana bin gida-gida?
Kamar na bodiyo mai ya sa na je, kamar irin na bodiyo ba za a bi gida-gida ana ba su, ba sai dai a je a taru ana walakanta su ana ta dukan su. Ɗan mai su senatoci ba za su yi magana a kai ba. Kuma suna sani.
Mala Abdulhamid.
Na'am.
Ba wanda ke shaida ko ya magana an abin da bai da tab.
Eh.
Ai kuma mutum ya tafi a majalisa ya ce ana dokar mutane a bauchi. In aka ce ka hujja in bai da shi. Ina ne da tabbata yake. Ina ne zai. Ina so mu yi kokari. Wallahi malam, ni da kai in ba mu gode wa Allah ba za mu gode wa azaban sa. Dama muna neman wanda za su zo ma su cece mu, su yi mana duka su cece mu, yanzu Allah ya kawo shi cikin lumana, amma duk da haka muna korafi. Ba ni ne kukar shekara ba, ba zan yaye magana in kace sojoji suna zuwa suna dukan mutane ba, amma ba mu da wannan rahotanni. Amma in kana da tabbas, in kuma kana da abin da ka dogara ga shi, ka kawo za ka gani ko ba za mu yi magana ba a kai. Amma maganar jita-jita ba za mu shiga ba.
Matata ma an dake ta, matata ma an dake ta.
To, na ce maka ba na wurin abinda ban sheda ba, ba da ni aka yi ba zan yance komai ba. Kamar yadda na gaya maka, akwai hanyoyi, akwai sojoji, ka je ka samu brigade commander ka kai kara, ba za a yanka ka ba, ka ce ga matanka
ne ba za ni
da aka yi mata duka.
To, mutumin
akwai sojoji da aka
buɗe. To,
akwai ofishin gwamnan Yobe.
Ana ganin
ofishin gwamnan Yobe ka same shi in ka kai kuka za su saurare ka.
Malam, abinda senator yake nufi in kana da shaida ka tabbata an yi wannan abin, ba wai kawai ka je ka ce an da kima taka ba, sai ka faɗi lokaci da abin da ya faru ya aka yi da sauransu. To shine yake nufi in kana da shaida din ka je, ko su sojojin ai mun taba yin shi sai bango da shi kuka sheka din yayi bayani akan cewa duk abin da aka yi muku ba kuke ganin soja ya muku ba daidai ba, ku kai kara. Abin da senator yake nufi kenan. To ba malami na gaba.
Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum salam.
Alhaji Jilai ne daga Zama Turu.
To.
Tambayar da zan yi wa sanata, wani irin taimako ne gudunmawa da aka kawo yara ƙanana, ƴan firamare zuwa su ne mataki na farko wanda za a tafi gaba? Saboda yanzu komai ya zama sai a daga aljihunka.
To, a farkon shirin ya yi bayani har ana ba da abinci kyauta aƙalla sau biyu. Saboda haka in ka saurari wannan filin za ka ji ansar da ya bayar game da taimakon da ake ma yara. Kana da wata tambaya?
Amma mu bai zo mana nan ba. Ni ba da wata tambaya.
To, malami na gaba, bismillah. Wa alaikum salam.
Malama ina wuni.
Lafiya ƙalau.
To, muna yi wa babban baƙonmu barka da zuwa, sanata.
Mun gode.
Ni tambaya na da zan yi.
Me sunanka tukunna?
Sunana Malam Abdullahi Musa.
To, Malam Abdullahi, senator yana jinka.
Tambaya na da zan yi shine, yawanci za ka samu kamar irin mutanen da wurarensu aka tashe su na rashin zaman lafiya kuma yanzu suna komawa can gurinsu din. To, kuma akwai makarantu, duka makarantu an kone, amma wani guri ana kan gyarawa. Wani taimakawa ne gwamnatin Najeriya za ta yi ta wajen cewa yaran waɗannan mutanen da suka bar gurarensu din sun yi karatu kamar su littattafai da su uniform da kuma kula da karatunsu saboda talauci ya shiga jikin iyayensu din? Assalamu alaikum.
In ka saurari wannan filin a duk ranar Alhamis ake sawa a ashirinmu na yamma, Sanata Ali ya yi bayani dalla-dalla, za ka ji ansa. Ba malami na gaba ko?
To, alhamdulillah.
Ya kun kare ne? Masu tambayoyi sun gama, muna gode maka kwarai-kwarai da ka samu dama ka zo wannan fili ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraronmu. Mun gode.
Kuma mun gode da zarafi da kuka ba mu, akalla mu san cewa wakilcin da suka tura mu ga abubuwan da muke ciki.
To haka kuma muna godewa Malam Salih Bakoro da kuma wakilin sashen Hausa Nasiru Alkaya da suka taimaka aka dauki wannan shiri akan faifai. A huta lafiya.
To madalla yanzu karfe 11:25 na safe a Washington DC yanzu kuma ga ra'ayoyin wasu
ga kadan daga cikin wasikun da ku masu sauraro kuka aika mana. Za mu fara da wasikar Badamasi Alburije Lemu ta Kano wanda ya ce assalamu alaikum, ina kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta sakin rahoton badakalar binciken dakataccen sakataren gwamnatin Najeriya wato Babatir David Lawan. Domin hakan zai kara tabbatar da yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin shugaba Buhari take yi. Ita ma wasikar da take biye da ita ta Ibrahim Musa Kirfi ita gwamnatin Najeriya ya kamata ki amsa kiran kungiyoyi don fitar da rahoton binciken Babatir. Shiko Bala Muhammad Dambam Bauchi ita muna fada taron da kungiyar ECOWAS ko Sadiyawo ta fara yi a birnin Abuja a jiya Laraba kwalliya ta biya kudin sabulu. Wasika ta gaba ta fito ne daga hannun Shu'aibu Adam Bagwai. Yace a yau Alhamis mun sa ido domin mu ga yadda za ta kaya tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da kasafin kudin kasar. Mu dai fatan mu Allah ya sa mu ji alheri. Ya sa kuma kasafin kudin talakawa su gani a ƙasa. Sai kuma wasika ta karshe da ta fito daga hannun Hafizu Balarabe. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta gane cin hanci da rasha ba zai inganta ba idan ana aiki ba sani ba sabo akan kowaye ake zargin shi da babakere da dukiyar ƙasa.
To a gaida Salihu Garba da ya taimaka kamun na wannan rubutattun ra'ayoyi, bari mu maida korin Maryam ta ba mu labari a takaice shirinmu na ƙarshe.
Taliyu a takaice, jami'an majalisar dokokin Amurka sun ce shugaban hukumar binciken sirri ta FBI James Comey da aka kora ya nemi ƙarin kuɗaɗe da kayan aiki don ci gaba da binciken da yake yi game da katsalandan da ake zargin Rasha ta yi a lokacin zaben shugaban ƙasa a shekarar da ta gabata da kuma yiwuwar ko akwai wata alaka tsakanin Rasha da 'yan kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump. Wani mai magana da yawon shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ganawa da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya yi da shugaban Amurka Donald Trump ta yi tasiri sosai. Mr. Dmitry Peskov ya fadawa manema labarai cewa Rasha na da kwarin gwiwa amma tare da yin takatsantsan akan yiwuwar karfafa dangantaka mai karfi tsakaninta da Amurka ko da yake dai har yanzu akwai sauran aiki. Ofishin sabon shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya faɗa yau Alhamis cewa shugaban na shirin tura wata tawagar wakilansa China don tattaunawa akan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da kuma damuwar China akan makami mai linzami na kariya da Amurka ta girke a Koriya ta Kudu.
To ga shirki Maryam. To jama'a abin da ya sauke kina a wannan lokaci sai mun da muku da dare da wasu sababbin rahotanni da shirye-shirye da sauran abubuwan da za mu zo da su Allah yarda. Yanzu kana madadin mu dukkan ma'anan sashen Hausa mu da Amurka musamman ita Maryam din da kuma Julie Letter Creation ta ja mana shirin. Ali Musa Fansakwato ne ke muku ban kwana sai da dare yanzu ga tawagar yau da gobe nan za ta shigo.